This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Bikin daga tutar Amurka ofishin jakadantin ta birnin Havana kasar Cuba ya buge da zama musayar zarge-zarge da kakkausan harshe tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na kasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. Musayar kalaman da aka ya nuna a fili cewa a yayin da kila an buɗe kafar da kasashen biyu za su tattauna sabanin da ke tsakaninsu, magance su zai zama da wuya, gurguwa da auren nesa. A saboda matsin lamba daga masu hankoran kare haƙƙin jama'a da masu hamayya na Amurka, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada wannan batun a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Cuba bayan bikin daga tutar Amurka ofishin jakadantin ta birnin Havana da aka yi jiya Juma'a. Mr. Kerry ya ce za a fi biya wa 'yan kasar Cuba bukatunsu idan kasar ta kafa mulkin demokuraɗiyya, inda mutane za su samu 'yancin zaben shugabanninsu da bayyana ra'ayinsu da kuma bin addinin da suke so ba tare da tsangwama ba. Ce kuma takwaran aikinsa na Cuba Bruno Rodriguez ya ce mai dokar bacci baya gyangyaɗi, ya mai da martani inda shi ma ya la'ani yadda ake kare haƙƙi da 'yancin jama'a nan Amurka, musamman ma ya yi misali da abubuwan da suke faruwa tsakanin 'yan sanda da bakar fata, inda ya ce 'yan sanda suna kashe bakar fata da ba su ɗauke da wani makami. Ya kuma yi misali da yadda Amurkan take amfani da gidan yarin Guantanamo Bay wajen tsare waɗanda aka kama da sunan yaƙi da ta'addanci har sai abin da hali ya yi. Mr. Rodriguez ya ce ba a nuna bambancin launin fata a ƙasarsa, kuma 'yan sanda ba su musgunawa jama'a. Wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoran haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a taƙaice, wadda take da alhakin binciken keta haramcin, ta ce a shirye take ta bi diddigin iƙirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin Kurdawa a Iraq. Mai magana da yan kungiyar ya ce a shirye kungiyar take ta ɗauki mataki da zarar ƙasar Iraq, wadda take cikin kungiyar, ta nemi taimakon yin hakan. A baya an zargi kungiyar ISIS da laifin amfani da makamai masu guba. To amma al'amari na baya-bayan nan an yi zargin cewa a wannan makon ya auku, jami'an tsaron ƙasar Jamus sun ce kimanin mayakan Kurdawa 60 ne suka kusanci gas ɗin da aka haramta amfani da su a lokacin da suka fafata da 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS a ranar Laraba. Mai magana da yawun kungiyar ya ce zuwa yanzu kungiyarsa ba ta samu rahoto a kan amfani da wannan gas daga wata ƙasar da ke cikin kungiyar ba. To amma ya ce ya kamata shugabannin Iraq su bi diddigin wannan al'amari bisa rahotannin da ake samu daga kafofin yada labaru. Dukkansu da ƙasar Jamus, wadda take bai wa sojojin Kurdawa horo da kuma Amurka, babu ƙasar da ta gabatar da shaidar amfani da gas mai guba a Iraq ga wannan ƙungiyar da ake cewa OPCW a taƙaice. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton ƙasar Girka, bayan da majalisar dokokin Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban kungiyar ya ce an samu sabanin ra'ayi tsakanin ministocin kasashen wajen kungiyar, to amma sun samu nasarar magance sabanin nasu. Kasar Girka tana bukatar kudi daga masu bata bashi kan ranar 20 ga wannan wata na Agusta, a lokacin da tilasta biya babban bankin Turai dala biliyan 3.5. Matakin da kungiyar kasashen da ke amfani da takardun euro ta dauka ya ceci kasar Girka daga kasa biyan bashin da ake binta da kuma fice daga cikin kungiyar kasashen da suke amfani da takardun kudin euro. Shugabar asusun IMF Christine Lagarde, wadda ta halarci taron ta waya da ake cewa teleconference, ta faɗa wata sanarwar da ta gabatar cewa tilas a baiwa kasar Girka ƙarin kuɗi ko kuma bashin ceto. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar China suna ci gaba da binciken abin da ya jawo manyan fashe-fashe a wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa, a yayin da ake bayyana fargabar cewa kila akwai yiwuwar kasancewar sinadaran kimiyya masu hatsari kusa da wurin. Har ya zuwa jiya Juma'a da safe, wuta na cewa inda fashe-fashen suka auku a ranar Laraba da daddare a wurin da ake adana galibi sinadaran kimiyya masu hatsari. Jami'ai sun ce yawan waɗanda suka mutu a sakamakon fashe-fashen ya ƙaru zuwa 56, ciki har da 'yan kwana-kwana 33. An kuma kwantar da fiye da mutane 700 a asibiti, 33 daga cikinsu sun ji mummunan rauni. Ba dai tantance ko mutane nawa ne suka ɓace ba, a yayin da ake bayyana tsoron cewa yawan waɗanda suka mutu zai ci gaba da ƙaruwa. Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya bayyana juyayi da kuma ta'aziyya tsakani da Allah ga waɗanda suka tagayyara ko kuma suka mutu a saboda matakan da sojojin Japan suka ɗauka a baya. Mr. Abe ya yi wannan furucin ne a jawabin da ya gabatar domin cika shekaru 70 da kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. To amma kuma da wuya furucin na Mr. Abe ya gamsar da makwabtan ƙasar a yankin kamar su China da Koriya ta Kudu, waɗanda suka shayin kira ga shi Mr. Abe da ya fito ɓalo-ɓalo ya amsa ko kuma ya tunkari mummunan ayyukan da sojojin ƙasarsa suka aikata a lokacin da ƙasar ta yi wa yawancin yankin Asiya mulkin mallaka.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. Muke tabbata su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu a game da tallafin da Bill and Melinda Gates za su bawa jihar Niger. Yayin da rahoton mu na uku zai magana a game da larurar karaya. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakilin gidan rediyon muryar Amurka Halima Abdullahi ta jihar Jigawa ta yi da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar a game da ƙudurin gwamnatin akan kiwon lafiya. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Na samu na fara so an duka masu ya sun danno
ganin yadda damuna ta kunno kai kuma sauro zai yawaita yasa likitoci a jamhuriyar Niger suka shiga fadakar da al'umma game da yadda za su kare kai daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Tun farkon damuna kamun ta cabe, likitoci sun dora da mara yaki da cutar zazzabin cizon sauro ta hanyar bada gargadi ga mutane. Muhammad Lauri Janjuna, kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro a cikin jira maradi, ya bayyana matakan da suka daura ya zuwa kuma aikin da ke gabansu.
Gidan sanyi shi ɗaya ne wanda zai hana sauro ya zo cijika. So duk wannan wanda an karba mai kaihi ne kuma mai magani ne, tunda maganin nashi yana yawan shekara biyar. Bayan wannan akwai gargadi na galgajiya wanda mun ga saba kullum na a daina shirke-shirke cikin gidaje da bayan gida da wasu datti na cikin gida da ko su kankuna da wasu kasko da ke daukar ruwa kuma tanan ne sauro ku iya yaduwa. To wannan ko da yaushe muna wannan gargadin jama'a su gane su bar wannan shirke-shirke cikin gida da bayan gida, dan tabbas mutane da yawa sun ga lokacin da su shi ba sun samu raguwa ko gamsar shirke-shirke sauro. Yanzu kuma kamun magana wani tanadi mun kai, akwai tanadi babba wanda mun kai dama ko can kusan kwanakin baya yana mamaku magana wani tsari da an kai wanda ake cema CPS shi mai prophylaxis saisonier sai da rigakafin masarar cizon sauro daidai cikin damuna. Ita ta kumshi wata hudu ne akenta lokacin da ake ta ruwan nan ana zafa ruwan nan sosai.
Wannan mataki da ina ne za ku yi aiki?
Madalla dama ko can shekaru uku sun kauce mun fara wannan aikin madalla ruwa da gidan miji da mai. To yanzu da age da Maradivil su ma sun shiga cikin tsarin, mun ka yi raskwana sarai abinda za a kashe yaya za a yi. Yanzu na san dai tambaya ta za kai ka ce wani irin tsari ne. To tsarin rigakafi ne za a yi, prevention ce ta faru da su rigakafin masarar cizon sauro, don saboda an yi ta kamar na gaya muku da ruwa da gidan miji an ta ba da resulta cikakke, don haka gwamnati ita kanta yanzu ta ce haka nan ma za a yi. Kawai ta wannan hanyar za a bi don a murƙushe masarar cizon sauro. Wannan rigakafin ya yake magani ne za a zuwa a yi resansi ɗin duka yara kaf daga wata biyu zuwa shekara biyar. A lissahi magani kamar wanda ya maka so hudu ne ake bar shi, in wanga wata an ka bada wani wata ya zo a bada kuma wani ya zo wata hudu za a yi ana wannan rigakafin. To duk wanda ya shiga cikin wannan rigakafin baya masa sauro.
Da yake cutar zazzabin cizon sauro idan ta yi kamari takan kai ga shanye jini musamman ga mata masu juna biyu zuwa ƙananan yara har zuwa kisa. Ga wata uwa, wai ko kin san matakan kare kai daga zazzabin cizon sauro? Sai ta bada amsa.
To don kare yara da zazzabin cizon sauro da inda rana aka ce ta shiga faduwa, muna kulle gidan sanyi mu shiga da mu da yara da shara da wani ruwan dauda ana samu a kawar da su saboda nan ne sauro ke samu yana kwanta.
Ban sani malama ko kin san illar cutar zazzabin cizon sauro?
Eh, tana sa yaro masassara, tana shanye mishi jini da sauransu.
Wata uwa kenan, Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani. Jihar Niger za ta amfana da tallafin kayan kiwon lafiya daga cibiyar Bill da Melinda Gates a wani kokari na tabbatar da lafiyar jama'a a matakin farko.
Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohi biyu da za su samu tallafi akan kiwon lafiya daga ƙasar Amurka. Gidauniyar attajirin nan na ƙasar Amurka, Bill and Melinda Gates ne za ta ba da gudunmuwar domin inganta lafiya matakin farko a jihar Niger. Jihohin Niger da Kaduna ne dai za su samu wannan tallafi da aka ba da labarin cewa za a share shekaru hudu ana amfani da tallafin. Babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Ibrahim Tipping, ya ce sai da suka cika wasu ƙa'idoji ne sannan aka sanya su cikin masu amfana da wannan tallafi kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Na ɗaya, ma'aikatan lafiya na mataki na farko duk a dawo da su a ƙarƙashin inuwa ɗaya. Da ka san a ce wannan na ƙarƙashin ma'aikatan ƙananan hukumomi, wannan na aikokin kamar gudanarwa yau da kullum na ƙarƙashin ma'aikatan lafiya, shi ne kuma su turawan suka ce dole da a zo da shi ƙarƙashin da wasu abubuwa da suka da muka ce da dama wanda muka yi murga mun yi so muka zauna da su hukumar lafiya da mataki da muka ce to gashi
to amma me muhimmancin yin haka nan?
To sun ce ɗan muka yi lokacin ne za su zo mana da tallafin da suka za su ba duk jiyan da suka cika wannan yarudan cikin jihohi 36 za su zabi jiha biyu. Asuka aiko mana wasika daga Amerika cewa Kaduna State da Niger State su da aka zaba a Nigeria.
Haka zalika Dr. Ibrahim Tipping ya yi ƙarin haske akan irin tallafin da za su amfana da shi a ƙarƙashin wannan shiri.
Ma su zo mana za horsar da mutanenmu wasu kayayyakin aika da taiwa. Amma sai mun dan zauna su kuna mun shiga yarjejeniya abin da ake kiya MOU. Sannan za su bayyana mana abubuwan da za su, amma sun ce shi tallafin da za su kawo na shekara hudu ne.
Ko sun samu gulana ko dai sai an yi wannan yarjejeniyar.
Ai jiya suka zo. Da suka zo jiya muka yi meeting da sunan hadda mai girma uwar gidan gwamna. Ita ma tana wurin. Muka ce to gashi abubuwan da kuka ce muyin ku. Ko me za ku kawo mana, suka ce to kara abin da za a yi mu zo mu fara abin da ake kira diagnostic. Za su zo da ƙwararrunsu mu zo mu bi kawai-ka gunduma gungun aini me ke faruwa, me ya sa mutane ba su samun kiwon lafiya yadda ya kamata. To abin da muka gano daga wurin ne so za ta.
Dr. Ibrahim Tipping, babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin ko mai sauraro ya san dalilin da ya sa har yanzu yawancin mutane ba sa zuwa asibiti idan suka haɗu da larurar karaya?
Kawo yanzu maganar da ake yi akwai sauran mutanen da ba su san idan tsautsayi na karaya ya same su, walau ta hanyar hadarin mota ko kuma faduwa su tafi asibiti domin duba lafiyarsu ba. Abin takaicin shi ne sai dai a yi ta zama neman magani a gida, da sanadiyar hakan ke janyo rubewar sassan da ya samu karaya a jikin bil'adama. Ƙarshe a koma asibiti in an yi rashin sa'a a yanke kafar mutum ko kuma hannu. To ko me Dr. Luwa ƙwararren likita a asibitin Rashid Shakkuni da ke jihar Jigawa zai ce?
Gaskiya kamar mu a arewa nan ban san kudu ko sauran bangarorin Najeriya ba, amma nan a arewa abin ya zama mana kamar wani annoba ne. Mutane da yawa idan sun samu karaya ba sa son zuwa asibiti. Ana gaya musu cewa wai a asibiti in ka zo kafanka ne za a yanke kashi na da wani abu. Abin da ya sa akan samu a ga kamar ana gyara kashi a gargajiya domin kashi na da wani baiwan da Allah ya yi yadda ya Allah ya yi. Idan an yi an jawo kashi sun haɗu, in ba a motsi cikin kwanaki kuma sati zuwa uku, hudu, har biyar shikenan zai haɗu. Amma matsalolin da muke samu shi ne idan ba haka ba, in ba a iya an jawo bangarorin da suka kare suka haɗu ba, ko kuma an dai jijiya ta fashe, ko kuma karen ɗin ta yi muni sai a je gargajiya kuma ba za a iya gyara shi ba. Abin kamar yadda na faɗa ya zama mana annoba ne. Kowace sati sai mu yanke ko kafa ko hannu a asibiti domin yadda ake yi wannan abu a gargajiya. Kanin mu ya kamata su gane cewa a asibiti idan ka zo za a baka gwaji, za a maka x-ray, za a ga yadda yanayin karaya ne. In dai a maka operation a samu kusa har ka so zuwa ne su haɗu za a yi. In dai ma ɗauri ne za a yi haka kawai, ba za a yi komai ba, ba za a maka operation ba za a yi wannan su haɗu. Amma yadda muke kin zuwa asibiti sai mu je gargajiya, gaskiya abin yakan zama mana wasu matsaloli har mu raba ɓangarorin jikunan mu. Ina kira ga mutane mu san da wannan cewa asibiti ba kowa ne in ya zo za a yanke mishi ba. In dai za a yanke maka hannunka ko kafanka a asibiti in ka zo, ko ka je na gargajiya ma in ba ka yanke ba mutuwa za ka. Yadda abubuwan da suke faruwa shi ne idan an je can, idan an sun ɗauri, idan wani abu ya taso ba kuwa komawa wurin su sai ku zo asibiti. Shi kuma bai ma san cewa abin da ya yi ba daidai ba, zai ci gaba haka. To haka za a yi ta yi ta yi har mutane suna zuwa ko kuma wasu suna kasa ɓangarorin jikunansu domin ba a zuwa asibiti.
To wanne kira za ka yi a gare su na daga sun ga irin wannan yanayi, ko a ce ta haɗarin mota ko mutum ya faɗi ya kare, muhimmancin da asibiti yake da shi?
Gaskiya ta karaya idan mutum ya kuwa samu ko hatsari ne ko wani abu ne ko faɗowa ya kai daga sama ko wani abu ne ya sadi kaji an kai a zo asibiti, ba ko ni karaya ne ma za a ajiye ka asibiti ba. In karaya ba wani mai sanani ba, ana iya ma sa maka ku POP rannan ma ko ka ci gari ka koma gida ka ci gaba da jinya. Ba dole wai sai an kwantar da ke ba, ba dole wai sai an maka aiki ba, ba dole ba wai sai ka kwanta a asibiti har ka yi watanni ko kwanaki a cikin asibiti ba dole ba. Amma kira na shi ne kowane hatsarin da aka yi a zo asibiti farko, likita zai gaya maka ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi. Wannan ba wani matsala, kana iya zuwa gida a aje kafanka a sa maka POP ka zauna gida bayan sati kaza ka zo a duba kuma. Amma ba wai sai an je gargajiya tukuna kafin a zo asibiti. Wannan ba shi ne abin da ya kamata mu yi.
Tayi Allah kiwo dai, ya fi Allah na nan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi, Da wannan rahoto na Halima Abdullahi za mu kai ga tattaunawa ta musamman da Halima Abdullahi ta da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar, inda gwamnan ya jaddada niyyar gwamnatinsa na fadada shirin nan na baiwa mata masu juna biyu da kananan yara magani kyauta. Gwamnan Alhaji Badar Abubakar ya karin haske a game da kudure-kuduren da gwamnatinsa za ta dauka a bangaren lafiya.
Kamar yadda kika sani, a Jigawa akwai wani tsari da ake na haihuwa lafiya wanda yake kula da wajen haihuwa da kula da yara. Za mu fada da wannan tsarin kuma za mu ƙara yin sa a wuraren da suke babu su da yawa yanzu. Sannan kuma kafin ƙarshen lokacin mu muna tunanin kowace ward, wato a ward nan 287 su sami dan wani abu na yanda za a kula da lafiyar mutane a ward din. Wannan ne yasa muka samu dama da aka bamu, wato masu kula da harkar makarantu na nurses aka bamu dama yanzu mu rinka koyar da dalibai 100 nurses a shekara, wanda wannan zai taimake mu wajen samun ma'aikata. Kuma kamar school of midwives din midwife da aka yi daga March za ta yayi jaraba yayi daliban duk da suka taru din nan, kuma daga nan duk shekara za ta ci gaba da bamu ingozumomin midwives din. Wannan zai taimaka matsalar karancin ma'aikatan lafiya da muke tattare da su. Kuma muna duba yiwuwar haɗaka da wasu gwamnatocin ko na nan ko na ƙasar waje domin samun ƙarin likitoci wanda za a kai musamman wuraren da asibitoci da wuraren kula da mutane akan harkar lafiya. Bayan wannan mun yi kudirin mu gina sabon specialist hospital a Hadeja, sannan za mu inganta na Birniwa da na Kazaure ma za mu maida shi special hospital mu ƙara masa girma yanda zai bunƙasa. Sannan akwai gyare-gyaren asibitoci da yawa da kuma kayan aiki na likitoci da yawa da muke tunanin sawa yanda zai farfado da lafiyar mutane.
Idan kuma muka duba bisa ga yanayin alluran rigakafi a kusan kwanakin nan, Najeriya na ta munnar kusan shekara guda kenan ba a samu yarin da yake da kwayar cutar ko ɗaya ba, wato ta bangaren shan inna. To wani hoɓɓasa za ku yi wurin ganin an tabbatar da cewar daga nan har zuwa shekara ta 2017 da ake muradin kawar da cutar gaba ɗaya, wani hoɓɓasa za ku yi na tabbatar da cewar a jihar Jigawa ba a ƙara samun wanda yake ɗauke da kwayar cutar shan inna ba?
Kamar yadda kika ji satin da ya wuce, mun kaddamar da allurar rigakafi a jihar Jigawa, kuma yankin zagaya za ki ga ana aikin nan tukuru na yanda za a ci gaba da shi gida-gida, na yanda za mu tabbatar cewa wannan cuta ba ta sake tasowa ba. Kuma na tabbatar ma'aikatan lafiyar mu suna aiki ba dare ba rana domin su tabbatar cewa an yi maganin wannan cuta kamar yanda aka kudurta. Insha Allah muna ganin za a kai wannan shekara ta 2017 ba tare da an samu wannan cuta a jigawa ba, in Allah ya yarda.
Kaɗan bayan kaɗan magana da kai akan maganar ƙarancin ma'aikata da kuke da su, kuma aka tabbatar da cewar nan ba da wani lokaci ba insha Allah za a samu ƙarin ma'aikata. To idan muka dubi ita makarantar koyon aikin jinya din, ana samun nan da can faduwar ɗalibai jarabawa, nan ma wani ƙoƙari za ku yi na ganin ɗaliban nan sun ci wannan jarabawa har kuma a samu ƙwararrun malaman jinya a jihar Jigawa?
Bayan wannan tabarnin kwadu da za ta yaye ɗalibai 100 wato kamar School of Nursing, ita waccan ta jiya ta midwifery, ita za ta fitar da ɗaliban da suka taru zuwa shekarun nan ne saboda ba su samu yayewa ba zuwa March. Kuma na tabbatar akwai ƙwararrun malamai, kuma za mu ƙara ingancin koyar domin a samu sun fita kuma sun ci wannan jaraba. Bayan haka ma akwai ita School of Nursing da muke ƙoƙarin yi zuwa ƙarshen shekarar nan, in Allah ya yarda, a Hadeja wanda ita ma za ta fara da dalibai 50, kuma muna ganin in Allah ya yarda cikin shekara daya ko shekara biyu za a iya ba mu dama mu sa dalibai 100 a wannan makaranta. Kamar yadda kika sani, makarantun nan ba a bari a sa yawan daliban da aka ga dama, su wato daga sama suke fadar yawan daliban da za a sa, wato shi ya kawo karancin wannan abu. Amma idan muka hada da ta Hadeja da ta Birnin Kudu, in Allah da za mu rinka fidda kamar dalibai 200 a shekara, wanda cikin kankanan lokaci za mu samu wato kwararrun nan da za su iya kula da lafiyar mutane a kowane lungu da sako na jihar tamu, insha Allah.
To a ƙarshe, ranka ya dade wani guri kake da shi na ganin bangaren lafiya a Jigawa ya zama kafin nan da ƙarshen wannan gwamnati?
Wato buri na shine, na farko mun inganta ruwan sha, mun inganta tattalin arzikin mutane wajen abinci mai kyau da muhalli mai kyau tsaftatacce, wanda zai rage yawan cututtukan da suke samuwa. Bayan wannan kuma mu tabbatar cewa duk wanda yake da buƙatar magani ya same shi a kusa, kuma ya samu kulawar likitoci ko ma'aikatan lafiya a kusa ba tare da ya sha wahala ba ko ya yi tafiye-tafiye.
To ma sauraro, ƙarshen wannan tattaunawa ta mu kenan da zababben gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar game da tanadin da ya yi wa harkokin lafiya a wannan gwamnati. Halimatu Abdullahi ke cewa mu kasance lafiya.
Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Ga gaida malamai, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Bikin daga tutar Amurka ofishin jakadancin ta birnin Havana kasar Cuba ya buge da zama musa zarge-zarge tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na kasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da 'yancin jama'a. Wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoran haramta amfani da makamai masu guba, wadda take da alhakin binciken keta haramcin, ta ce a shirye take ta bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan kungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin Kurdawa a Iraq. Ministocin kuɗi kuma na kungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton ƙasar Girka, bayan da majalisar dokokin ƙasar Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.